Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bugaji, Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Yau Litinin 16 ga watan Janairu shekarar 2017, zamu yi magana ne game da makomar marayu musamman waɗanda ayyukan ta'addanci ya haifar.
Ta ina ya kamata a tallafi rayuwarsu, sannan me sabanin hakan zai haifar nan gaba gare su da kuma al'umma?
Wannan tambayar ce ta sa Sanusi Adamu, wakilin mu a Adamawa, ya tattauna a zauren matasa ne yau da gobe tare da wasu matasa.
Muna yin abubuwa da dama da kuma taimaka na haɗa gwiwa wanda ita gwamnati da kanta take yi. To taimakon da muke iya yi na wa'innan shine mukan ziyarce su, mu je mu tabbatar ana iya kula da yaran nan a hanyar da ya kamata.
Akwai wata kungiya da muke aiki da ana kiranta Victim Support Fund, tana nan a Abuja ne. Ta shigo Adamawa ta samu wasu NGOs suka fara aiki a wani program da ake kira Foster Parenting. Wato wannan program yanzu haka yana faruwa a My Local Government.
Ne muka tambaye ku a shafukan mu na Facebook da Twitter don ayi wannan magana bisa yadda muke, yadda kuma kuke kallon lamarin a matsayin ku na mutanen gari.
Mun tambaye ku a shafin namu na Facebook da Twitter kamar yadda Safinatu tace, shin yaya ya kamata a yi da rayuwar marayu musamman waɗanda aka kashe iyayensu sakamakon ayyukan ta'addanci?
Sakon farko daga Shehu Adamu Rajau yace ya kamata a basu kyakkyawar kulawa, a tallafa musu domin su ma ba a san ransu suka tsinci kansu a cikin yanayin maraicin da suke ciki ba. Kaddara ce daga Allah wacce babu wanda yafi karfin ta faru da shi. Taimakon maraya wani babban aiki ne wanda ke da tarin lada kuma tamkar jihadi ne. Saboda haka ba wai sai an jira gwamnati ta yi ba, kowa da kowa zai iya shigowa domin sharbar romar wannan ladar. Rungumar su a jiki, saka su makaranta, dauke musu duk wata dawainiyar rayuwa, su ne abubuwan da ya kamata a yi.
Sai Inuwa Abdulmaluk Inguru yace, salam yau da gobe. Hakika ya kamata gwamnati ta kula da su wajen daukar nauyin su, kama da cin su da shan su, sutura su da kuma uwa uba karatun su. Muddin gwamnati za ta bayar waɗannan marayu irin wannan tallafi, hakan zai gyara rayuwar waɗannan marayun.
Sai kuma Comrade Saifullahi Idris Jikamshi yace, yau da gobe ta Allah ce, don haka kamata yayi gwamnatoci da masu hannu da shuni su runguma aikin tallafawa marayun da aka mutu aka bari sakamakon ta'addanci. Ta haka nema Allah zai kare mulkin su da dukiyoyin su kuma ya sa musu albarka.
Sai Baguda Haruna yace, yau da gobe ikon Allah. To marayu dai na kowa ne, musamman idan suna kanana. Ya kamata al'ummar unguwa su basu kulawa ta musamman, saboda waɗannan marayu na tabbata Allah ne mai tabbas, amma wata rana su ne za su taimaki al'ummar arewacin Najeriya. Saboda marayu dai in dai aka taimake su, to su kuwa za su taimaki al'ummar Najeriya ta kowane fanni na rayuwar al'ummar Najeriya, musamman arewacin Najeriya. Saboda haka ya kamata a taimaki marayu a duk inda suke a arewacin Najeriya.
Sai Shu'aibu Idris Kofar Fada Bulangu, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace, ni a gani na ya kamata irin waɗannan marayu gwamnati ta dau nauyin ciyar da su da karatun su, dan a gaskiya irin waɗannan marayu na matukar buƙatar agaji.
Sai kuma Hudu Garba yace, kamata gwamnati ta kula da karatun su da ciyar da su da kula da lafiyar su da kuma samun musu wani asusu da zai taimaka mu rayuwar su nan gaba.
Sai Ismaila Sufati Sankalawa ce yau da gobe a gaskiya kamata yayi gwamnati ta samar da wata hukuma wadda za ta rika kula da marayun da aka kashe ma iyayensu a shiyar arewa maso gabashin kasar mu Najeriya. Ina ganin haka ita ce hanyar da ya kamata ku tashi lafiya.
Sai Usaini Abdulrahman ya ce a dauki nauyin su ta fannin karatu kula da dukkan bukatun da ya kamata har su samu aikin kansu.
Sai Umar Waya Sanusi Dandume ya ce yau da gobe ai hanyar guda biyu ce kawai ko dai ya zamto gwamnati ta dauki nauyin su tun daga karatun su da kuma sauran lamarin yau da kullum. Idan kuma gwamnati ta gaza sai masu hannu da shuni su yi kokarin su akan haka. Idan kuma ba za a iya daukar nauyin su ba to sai a samar musu da sana'o'i daban-daban wadanda ake ganin za su zama madogara a gare su. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai Shehu Tela Gwarzangarki yace sallam yau da gobe. Ni dai a gani na malamai kadai suka san yadda za a yi da wannan dukiya.
Sai Yusuf M Ramadan mai Gombawa yace a gaskiya ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni su jajirce wajen taimakawa marayu domin wallahi marayu suna cikin wani halin rashin iyaye suna buƙatar taimakon gaggawa ta wajen daukar nauyin karatun su da tarbiyyar su domin su zama manyan gobe masu amfani ga al'umma. Sai kaga an gode tare an tsira tare amma muddin aka bar marayu cikin mawuyacin hali to an dinga samun ƴan ta'adda kenan a ƙasar nan.
Sai Babangida Aliyu Rijau yace yau da gobe hanyar da ya kamata a bi shine masu hannu da shuni da gwamnati su tashi tsaye wajen daukar dawainiyar karatun su ce su da shan su ita ce hanya a ala da ya kamata a bi domin duk mutumin da ya ji kan maraya to shi ma a gobe kiyama Allah na jin kansa. Allah ya raba mu da kisan ganganci. Allah ya daukaka maraya duk inda yake.
Sai Fatima Abdulsalam Dambam tace salam yau da gobe. Hakika marayu su suka fi zama abin tausayi a cikin al'umma. Ya kamata duk wanda yake da ikon ya taimaka musu ya taimaka dan ganin su ma sun samu rayuwa mai kyau kamar yara masu iyaye. Kuma ma uwa uba gwamnati ne ya kamata a ce ta saka ido game da waɗannan marayu a tashi lafiya filin yau da gobe.
Sai Adamu Musa Faga yace salam yau da gobe hanyar da ya kamata a bi shine gwamnati ta mai da karatu kyauta daga primary har jami'a. Wannan shine zai ba wa marayu daman yin karatu da kuma samun dogaro da kansu.
Sai Ahmad Yakubu Zandam yace kamata ya gwamnati ta samar musu da wata hukuma ta musamman mai kula da rayuwar su sannan mu ma al'umma mu bada tamu gudunmuwar wajen kula da su mu dauki nauyin sa daidai ku sannan mu kafa gidauniya ta musamman don kula da harkokin karatun su sami ilimi tamkar masu iyaye.
Sai Muntari Dan Ma'az Baban Khalifa yace ba abin da yake sa ka samu aljanna da wuri irin kyautatawa maraya. Kamata yi marayun da aka kashe iyayensu a kebe su daban a ciyar da su a shayar da su a dauki nauyin karatun su saboda suma mutane ne kamar kowa amma fa ana wahangin.
Sai Muhammad Maina ku magannan Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace yau da gobe ya kamata gwamnatin tarayya da ta jaha su taimakawa marayun da ilimi da ababen more rayuwa saboda kaucewa shiga kungiyoyin ta'adda.
Sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @SalamMuhammad1 yace kula da marayu sai mai imani da tausayi domin marayu na buƙatar kulawa da na musamman na ba su abinci da sutura da muhalli. Gwamnati ne ya kamata ta dauki nauyin wannan.
Sai Ad Musa Kekirimi yace a gaskiya kulawa da marayu abu ne mai mahimmanci babba ga mahimmancin tausayawa ga lada Baba Buhari a duba su.
Sai daga ƙarshe S mai lange-lange yace gwamnati ya kamata ta taimaka ganin cewa gwamnan Borno da kansa ya koka cewa kungiyoyin agaji sun kasa taimakawa ƴan gudun hijira.
To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
Ai Safinatu da Maryam a cikin masu sakonni ne wani dan ban dariya wai yace wannan dukiya Allah kadai sai yanda za a yi da ita ina
sai wallahi kam
ai to ai ba dukiya muke magana muna maganar tallafa
ne ba ina ji bai gane ba ko gane ne ai Usman ai an ce gashi su a majalisar dinkin duniya ta ce yara miliyan 1.4 ne rikicin Boko Haram ne da ita
miliyan 100,000
eh kaga amfani da wasu gurin kunar wake abubuwa daban-daban da Allah dai
wani ma zaki ga kasuwa ya fita ba mai tashi da baban shi ko mahaifiyarsa
to kamar yau an ci fa yaro ne dan shekara 7
to
kai ya
je ya to kin san dai dan shekara 7 aikin san sai dai a ce an sa masa
kuma ina ire-iren su ma ne wanda aka ba su da iyaye tunda su ne kadai sai amfani da su dole sai an yi wani abu kam to wakilin mu a Adamawa Sanusi Adamu ya tattauna da wasu bayan Allah a zauren muhawarar matasa na yau da gobe. Bari mu ji yadda suka yi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a shirin namu na yau da gobe. Zamu tattauna ne da manya-manyan malamai a zauren nan kan matsalar da kusan yanzu shine ake fuskanta bayan an samu an shawo kan mayakan nan na Boko Haram, kuma jama'a na komawa gidajensu. Matsala babba da ake fuskanta yanzu baya ga gina gidajensu daga burabuzan da aka bari shine matsalar yara ƙanana da suka zame marayu. A wannan zauren zamu dubi yadda ya kamata jama'a su kula da waɗannan marayu, me ya kamata mu jama'a gari ya kamata mu yi, menene ya kamata ƙungiyoyi na sa kai su yi, menene kuma ya kamata gwamnati zamu iya jan hankalinta domin gwamnati ta bada tata gudumawar. Tare da ni akwai manya-manyan malamai da za su taya mu tattaunawa a wannan shirin. Da farko akwai malama Jamima Wilberforce Juta, ita ce shugaban kungiyar nan ta Murayu Family. Sannan muna tare da Dr. Steven John, shine babban sakatare na hukumar nan da ke kula da masu cutar nan ta SIDA. Kana kuma muna da Alhaji Ahmed Lawal, shine babban director na kungiyar Base Agenda. Malamai barkanku da zuwa wannan zauren. Sannan kuma muna nuna matukar godiya ga wannan ɗakin yada shirye-shirye ta Digital Systems Studio ta Dan Lami Adamu da ya ba mu dama mu yi amfani da zauransa domin tattaunawa. Jama'a barkanku da warhaka. Da farko zan fara da ke mama Jamima, da yake kina kece kallabi nan tsakaninmu. Shin kin dai ji matsalar da muke fuskanta shine na marayu? Akwai wani abin da kuke yi ne a kungiyance domin ku taimaka wa marayun nan?
To, na gode da wannan tambaya. Muna yin abubuwa da dama da kuma taimaka na haɗa gwiwa wanda ita gwamnati da kanta take yi. To, taimakon da muke iya yi na wa'innan shine mukan ziyarce su, mu je mu tabbatar ana iya kula da yaran nan a hanyar da ya kamata. Iyayensu musamman su ne duk kome yake kansu, ko da yake su din ma suna son a lura da su, amma dole su ne na fari. Tun ba ma mace wanda take shayarwa wanda yaro yana nan bai kai wata shida ba, a dole ita ce da kanta za a koya mata hanyar da za ta ci gaba da ba yaron nan nonon uwa har zuwa wata shida ba haɗe. Banda haka kuma in yaran sun kai har zuwa wata shida ɗinnan har shekaru biyar, su ma har yanzu ana ba su kula na musamman. Dole ne ya kamata domin a lokacin nan da yaran nan suna girma. So, muka ziyarce su sai muna ba su iyayen mata shawarwari yanda za su lura da yaran nan bisa ga koda kalilan da suke samu wanda ake kawo musu, da kuma wanda mukan iya da kanmu mukan iya mu kai mu je mu nuna musu yanda za su tana da kuma yanda za su ba ma yaran nan.
To, nagode mama Jamima. Dr. Steven, fanninka ta hukumar nan da ke kula da masu cutar kanjamau ana iya samun marayu saboda sun rasa uba da uwa duka. Sannan kuma gashi muna da wannan masifa da ta faɗo mana ta Boko Haram, wanda kuma har yanzu muna da yara da kusan zuriya gaba ɗaya babu. Idan kuka samu irin waɗannan yara, me kuke musu?
Na farko dai muna da wannan farni a cikin ofishin da ake kira Orphans and Vulnerable Children. Wato program ne da aka kirkiro don a lura da irin waɗannan marayu, da kuma wasu ma wanda su ba marayu bane ko sun dai ba wai sun rasa wannan iyayen parents nasu ba, amma dai sun samu kansu ne a wani hali wanda babu wanda zai zauna kansu ya nuna musu hanya. So duk muna grupi nasu tare a ƙarƙashin wannan Orphans and Vulnerable Children, kuma muna aiki tare da ministry Women Affairs, wato na mata na jihar Adamawa. To, abinda muka yi shine mun yi mapping tun 2014 muka je muka duba duk kungiyoyin duk karamar hukumomin da Adamawa State, muka dubi numbers nasu lokacin da abun yake karuwa. Of course, tun kamun a fara insurgents, kamun a fara wannan ayyukan da hankali ta adan shi dinnan, mun fara ba mu iya mun je lokacin da ake wannan aikin ba, kamar yanzu da muna da numban su a nan Adamawa dan sun kusan 20-30,000 a last count da na samu
30,000
ko shi kusan haka abinda aka samu a register kina don bude musu register a wannan ministry na women affairs ne. Ta abinda muke shine akwai programs da dama da aka kirkiro daga wato na preventing kamar ana kare risk a tsakanin su wato
don su kada su fada cikin hatsari
wanda zai kawo ga cutan sida da wasu cututtuka na kiwon lafiya da sauransu. To duk wannan akwai programs da ake designing don wayannan yaran nan. Sannan na biyu kuma akwai wata kungiya da muke aiki da ana kiranta Victim Support Fund, tana nan Abuja ne. Ta shigo Adamawa ta samu wasu NGOs suka fara aiki a wani program da ake kira Foster Parenting. Wato wannan program yanzu haka yana faruwa a my local government. Akwai kungiyoyi guda, akwai kungiya ɗaya da na sani ke aiki na Jana Foundation, amma muna cikin kungiyar ma. Abin da ake shi ne an je ne aka samu waɗannan yaran wanda suka rasa iyayensu. Aka ce to za a samu 150 daga cikin su, sai aka samu parents wato iyaye wanda suke nan kawai da suke mai haɗin guda 75, sai aka haɗa su bibiyu wato shine foster parenting wato marayu biyu da iyali ɗaya. To amma kama a kai wannan shirin an riga yi census, an riga yi data gaba ɗaya akan iyalan da suke da shiri su zauna su lura da wannan yaran nan. An yan duba yawan wanda suka rasa marayun nan, marayu yawan suna da yawa sosai da ke sai da aka using scoring system aka zo aka kai aka zaba wanda suka fi wahala wanda suke low on the ladder aka hada su. Wato muka samu iyalai guda 75, kowane iyali daya sun dauki yara guda biyu. Wannan Victim Support Fund suna taimakon su da dan kudi kadan, kamar dan a dan sai abinci a gida, a dan registering a makaranta, a dan taimaka yanda yaron nan zai iya fitin ya shiga cikin iyalin nan na shekara daya. To suna tunanin su shine bayan shekara gudan nan za su ci gaba da zama akan su zama sustainable kenan. Kuma abin da ya kyau da wannan program shine gwamnati sun karbi program din nan. Victim Support Fund sun zo sun yi meeting da su Ministry of Health da su Women Affairs da duk ministries din nan gaba daya, ko mai girma SSG ma ya san da wannan maganan. Aka ja kaɗu da primary health care da local government gaba daya, chairman na local government ma ya san da wannan. Suna cikin ma committee da ake kira CPC, wani committee ne aka set na local government din tare da manyan da sarakunan mai haɗin a lura da harkan wannan aiki nan a mai ha. To abinda ake so ai shine ana neman wasu kungiyoyi da za su je su ci gaba da wannan aiki a wasu local government. To yanzu akwai wannan basic economic and social transformation wanda yake karkashin best agenda din Adamawa state, da suke hada plan nasu yanzu su ma suna so su je su ga me za su yi a wayannan local governments din. Mobi North, Mobi South, Michika da Madagali. Don yanzu a mai hani kadai wannan aikin ke faruwa. Amma experience namu abun da muka gane wannan aikin already za a iya using sosai a karfafa wayannan organization. Sannan a samu su samu smooth implementation da su yi aiki nan babu wani wahala.
Alhaji Amin Lawal, ya kuke kallon waɗannan yara da suka rasa iyayensu sakamakon tashin hankalin nan na Boko Haram, kuma wa me kuke gani ya kamata a yi ko kuke yi domin a taimaka musu?
To da farko dai yaro dai na kowa ne. In ba za ka ci ɗanka ba, ka haifi yaro ba za ka ci ba ɗanka ba. Wannan shi ne abu na farko da muke so mu sa ra'ayin mutane. In ka ga yaro ba ka sawa zai amfana ba. Duk abin da ka samu yaro ka tabbatar da cewa kai kina shi kamar danka da ka haifa. Saboda in ka duba yaro na girma wata rana ba iya taimakon iyayen shi, amma yana taimakon wanda suka yi mushi alheri. Saboda yaro bai manta alka mushi alheri. To da farko mu a base agenda mun dauki niyya za mu yawo irin wayannan yaran, za mu neme su. Babban abin da muke so ba shine magana iri. In ka duba Boko Haram ta amfani da mutane wanda suka yi jahilci, aka sa suka zama yan ta'adda. So amma idan muna so barkewa na ba shine yaran ne ya kamata da farko ba su ilimi. Na matakin farko shine tabbatar da na sun samu ilimi na primary school. Muna so mu tabbatar cewa ana enrolling yaran a makaranta. Za mu ba su tabbatar cewa an ba su uniform kyauta, an ba su takardu kyauta. Dan abin da za a biya na makaranta mu a face agenda muna gurin mutane cewa mun biya. Da mu shine yaran su shiga makaranta face. So idan suka shiga makaranta, yawanci har suka samu suka je primary school, to yaro zai kokari da karfin shi ya tafi secondary school. So wannan abu na farko, matakin farko da aka samu shine yaro ba primary school ba damu da su ba. Shi saka ga yaro zai je primary ko ya je ko bai je ba da damu. Yayi karatu ko bai karatu ba da damu. Sai ga yaro mai ko je makaranta yana dako. Ba irin wannan dako sai ga ya bar makarantar. Sai ga yan ta'adda kuma irin suke nema, sai ga sun samu su wani ra'ayi na cewa su cire musu imani gaba daya. In ka duba wanda ya daga ba da su gaba daya ba su ilimi. So ba wanda yake da ilimi zai ce maka bai so ga nan gaba ya zama wani abu. Duk da yadda shiga makaranta zaka ce gobe na su zama shugaban kasa, na su zama doctor, na su zama soja. So ba da zaka zama sai kai karatu. to amma dole ga kake bada shi wurin ta'addanci wanda bai da future ambition ne ka gane ko yana jin haushin kowa saboda ya tashi ya samu kansa cikin talakawa iyayen talakawa da kuma sha tashi ya samu kansa walakace bai da future so wannan yaron ya tashi da jin haushin kowa in ya ga mutuna walwala yana jin haushinka so irin su aka dauko aka basu irin ra'ayi irin wannan to sai ga sun je da su ana sauki za ka ga suna kashe mutane so duk yasa abu na farko shine mu tabbata yaran nan ba su ilimi kuma mu shirya program muna tafiya kai za mu tabbatar cewa mun iro ne yaran nan a cikin makarantu na gwamnati mu tabbatar cewa sai muka cika samun gwamnati prejo akan cewa tayi dokar ta bace jara da ba wanda kuma tayi amma ba mu tsaya anan ba muka ce ba magana dokar ta bace baki ba a'a mu ganta a kasa shi na farko shine mu tabbatar cewa ana inganta makarantu na gwamnati in ka duba yawancin mu ma'aikatan gwamnati yaran mu duk suna cikin public primary school wato makaranta na masu wanda shi makarantar gwamnati ba da mu da ita ba so idan za mu magana sai emergency nan dole mu tabbatar ayi doka Adamawa daga kan gwamna zuwa kan masinja in kana kaban salary na gwamnati to yaran ka kamar public school shine kamar da shi kaban da yaran ka makarantar gwamnati so wannan zai ba mu dama cewa lallai makarantar gwamnati za ta gyaru amma in ba haka muka yi ba maganan dokar ta bace a fannin ilimi Adamawa na ga magana ne kawai kira ne don haka muna kira ga gwamnati mu tabbatar cewa an sa ya zama dole doka dole iyayen su ga yaran su makaranta wanda ba su yan kuma tabbatar cewa ana ba su yin fita takardu kyauta wanda zai kula da cewa ga mu rage yaran ka
Dr. Steven akwai wata matsala guda daya ita ce ta dimauta wadda yaran nan sukan fada ciki saboda zaman kadaici don su rasa iyayensu sun rasa kanninsu har rasa yawansu ko kuma ka dauke su ka kai su wani muhalli daban don da kana maganan zancen nan na nema musu iyaye ko iyalai da za su sanna da su akwai wani abin da kuke yi ne kuka wani tsari da kuka fito da shi domin kuka cewa kun ɗebe wa wayannan yaran kewan nan saboda su shiga cikin wayannan al'umma ba matsala
akwai anan saka wato kungiyar namu akwai expert wanda aka kwararru wanda aka training nasu a aikin abin da ake kira psychosocial counseling wato wannan psychosocial counseling din wato za a zauna ne da wayannan yaran nan a yi musu magana a dinga kai kaman counseling ana kai su through wani process wanda za a nuna musu abun da ya faru da sunan fa ba wani abu ne da wani ya design ba abu ne da ya faru kai ba wani ne ya controlling ba kadara ce wanda kuma time za su yi uba kun ba wanda kadara ba zai same shi ba sannan kuma idan wayannan yaran kuma sun samu contact wato sun dan zauna da masu ta'adda din nan ideology wanda aka sa musu wanda tunani ra'ayin da aka sa musu din akwai wanda experts namu wanda sun san irin ra'ayin da ake sama yaran nan za a yi breaking a psychosocial counseling to wannan yana faruwa sosai kuma counseling din nan babban aiki ne duniya na doka yana dau lokaci sosai wani lokaci session guda zai iya dau sati biyu zuwa sati uku wato ya danganta ga menene alakan da wannan yaran nan suko ne irin zama su kai da yan ta'adda din nan wanda ya zo wannan ya dade da su to wannan babban aiki ne za a dau wajen wata amma wanda bai zo ne ya dade da su ba ko kuma bai taba ganin su ba wannan ka za a samu saukin wannan aikin nan so psychosocial counseling nan shi babban abu ne da ake a agency nan
Mama Jamima Wilberforce Juta kin ji abin da likita ya faɗa Dr. Steven yace wayannan iyalai da ake kai ake ba su nan yara su riko akwai mata akwai wani abin da kuke yi a kungiyance a Murayu family domin ku ga irin wayannan matan sun san dabaru da hanyoyi da za su bi na rike wannan yayan da ba nasu ba tare da nasu na cikin su akwai wani abin da kuke musu
akwai abubuwan da muke yi da dama in ka lura approach na magana na da na Dr. Steve da shi Alhaji akwai bambanci muna farawa daga grassroots inda damuwan ya fara fitowa to in har an samu wayannan mata Allah ya sa da ƴaƴansu ine su ne muka fara embracing na su uwaye dalilin da yasa muke so mu yi embracing din mun nuna musu mu ma uwaye ne komai fishi ba zai koma kan yaro ba komai abin da ya faru bai kamata ya koma kan yaro ya kamata ya ci gaba ko yana jariri ko ya girma to in mun yi preparing din su haka psychologically su matan ma da kansu uwayen to ko da an kawo na wayansu ba za su samu damuwa ba don sun san me yasa suke rike wayancan wayannan yara din su ba su samu yanci na samun iyayensu na da rai ba shi yasa za su rike su kamar yadda suka rike nasu saboda haka koyarwa da muke yi musu muka ce to a cikin komai har muka tashi ma mu yi kokari mu yi menu na abinci ko me kankanta ya zama dai abinda zai wadatar ma jiki, abinda zai kara yaro girma, abinda zai sa yaro ya manta da wahalu, ya manta da abubuwan da ya gani wanda ba su da kyau. Wa'yansu yaran da muke gani suna kwance haka cikin bacci, zaka ga za su tashi suna tafiya da gudu sun firgita, don me? Don ababen da suka gani dama, ana duka, ana kisa, ana yanka, duka sun gani. To ka gani in ka preparing mace, to za ta san yanda za ta dinga yi ma yaran nan magana har Allah ya sa su tashi. In suna girma suna mantawa, suna girma suna mantawa. To girman din kuma tunda yanzu ana cikin wahalai ne babu, to a cikin dan kadan da yake da akwai, yaya za a yi amfani da shi, ya za a tsaftace shi, yaya yaran nan za su samu koda akwai ko babu wurin kwanciya yanda dai. To haka shine namu abubuwan da muke bi, muna zuwa gida-gida, muna zuwa camp by camp. Kaman last year mun yi abinci, mun je camp, muka tara yara da uwaye don su san dai wa'yansu a wani guri na kaunansu, muka zauna tare da su muka ci abincin nan. To yaran nan sun ji daɗi, uwaye sun ji daɗi, suka abuna suka gode mana, suna tambaya yaushe za mu zo. Kuma kai suwa ɗin muka ɗauki mace ɗaya ta sake nana ta abubuwan da muka faɗa, ko sun fahimta, sun yadda sun fahimta. To a wannan shekara da muka yi a December, a wannan shekara sai muka yi a New Year. New Year ɗin nan mun yi abinci kuma muka je muka zauna. Wannan mun samu iyali ne, community wanda ba su da yawa. To muna ga su mutane ba su cika zuwa wajensu sosai ba, suna zama a bayan gotar in nan wajen akwai dan space aka sa su a wajen. To can kuma muka kai musu ziyara, muka je muka zauna as a community, muka yi duk dai muka ci abinci tare na a nuna abunna wannan rayuwa fa ya kamata a ci gaba.
Tun da muna magana ne a kungiyance, me ya kamata, me muke yi a kungiyance, me ya kamata mu yi kuma a matsayin mu na ƴan ƙasa, kuma iyaye, kuma ƴan uwan juna. Shin gwamnati kan ba ta da haƙƙi ne ga waɗannan irin rukuni na yara? In tana da haƙƙi kuma me ya kamata gwamnati ta yi musu?
A mako mai zuwa za mu ji ƙarashin wannan tattaunawar, sannan kuma mu ji tsokaci kai tsaye daga masu kallon al'amuran yau da kullum.
To haka yake.
To ku sani a shekarar 2016 Majalisar Ɗinkin Duniya ta kimanta kusan yara sama da 400 suna fama da rashin abinci mai gina jiki, kuma a jihar Borno kawai yara 50,000 cikin 150,000 suna fama da tsananin yunwa wanda idan ba a yi masa wani abu ba za su mutu.
Wato da tun da kike cewa malnutrition
kenan. Sannan binciken ya nuna daga shekarar 2014 zuwa yanzu an sami yara 86 da aka yi amfani da su wajen tada kunar kamar tada bomb
ko
kuma irin kunar bakin wake.
Daga ciki to yanzu kin ga duk waɗannan yaran jimla Najeriya kamar da Niger duka suka fito. Kila wani sani marayin ne a cikin su.
Marayi
da wannan damar. To saboda haka kenan wannan issue din ko kuma matsalar ta Boko Haram ba wai maganar cewa Boko Haram kawai ba, sai an magance matsalar ne ko kuma an ta yaya za a yi a farfado da wannan yankin da abin da ya shafi rayuwar su har da su yara marayu din. Wannan shine yasa muka tabo kamar kuma Safina tace in Allah so mako mai zuwa zamu karasa wannan hira, sannan mu tattauna da kwararre akan wannan al'amari.
To masu sauraro kuna iya ci gaba da lalubar mu ta internet a voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
Haka yake, to dukkan anan shirin na yau da gobe na wannan rana ta Litinin ya kammala. Yanzu a madadin
Maryam Bashir Bagaji da Safina Tsada Sodangi,
sai kuma Julie Leathers Gresham ita ce ta hada mana sauti kamar ita ba da umarnin shirin, da kuma injiniyan mu da ya hada mana sauti wato Mac, sai Ibrahim Jermai wanda shine ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live. Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashin Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa a tara gobe a wani sabon shirin na yau da gobe. Mu barku lafiya.
Muryar Amurka yau ta tantance. Da yabin ciki ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalaci. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba.
Yau da